Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji bayanan hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya dangane da wani dan majalisa da take tsare da shi da ake cewa ya mutu. Sai kuma jihar Niger, inda hukumar shige da fice ta kama ɗaruruwan 'yan jamhuriyar Niger ta kuma ta suke su kasarsu. Za ku ji dalili. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 da su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka, biyo bayan kiran da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi cewa Morocco ta mamaye yankin, jawabin da ta nuna cewa an yi shi bisa son kai. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ba wa sojojin kwanaki uku ne kadai su kwashe komatsinsu su bar garin, sun kuma ce wannan ba maganar da za su janye bacci. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce matukar kurar wannan sojoji ya tabbata a wannan adadi, to abin zai kawo cikas. Ya kuma ce hakan ya saba ka'ida tsakanin kasar Morocco da Majalisar Ɗinkin Duniya. Morocco dai tun a shekarar 1975 ta mamaye yankin a yammacin Saharar da aka ce a karkashin da ikon kasar Sifaniyawa yake, wanda hakan ya haifar da yaki tsakanin kasar da ɗan tawayen Polisario don kawo ƙarshen yakin da kuma kwatar 'yancin yankin, kafin daga bisani Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakani a shekarar 1991. Ya dai kamata a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta zauna a tsakani ba tare da nuna goyon baya ga kowane ɓangare ba.
Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijirar Siriya da wasu ƙasashe zuwa Turkiya a matsayin wani matakin ban gishiri in ba kamar dan kasuwanci da siyasar gwamnatin Ankara. Tuni dai wasu ƙasashen Turai suka nuna kwankwantun wannan lamari, wanda har ila yau wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna ƙin amincewa da kuma yin gargaɗi. Tsarin ya haɗa da yin tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen 'yan gudun hijiran da kuma Turkiya, wacce take ajiye da aƙalla 'yan gudun hijira sama da miliyan uku a ƙasarta. Dama dai Turkiya dai na da tabon tauye 'yancin ɗan adam, wanda hakan ta sa ake fargaban makomar wannan tsari. Ajiya Alhamis ne ma ƙungiyar rajin kare 'yancin 'yan adam ta Amnesty International ta yi kira ga tarayyar Turai da kar su kuskura su kasuwantar da 'yan gudun hijiran ba tare da an yi taron Turai na Turkiya ba, inda suka yi zanga-zangar lumana a gaban ginin da shugabannin Turai suke taro a Brussels.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancin Sudan fiye da 300,000 da ke kasar, bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Umar al-Bashir. Babban mataimakin al-Bashir ɗin ne Mahmud Ibrahim Hamid ya bayyana haka ga manema labarai, inda ya bayyana wannan zargi da kuma yin gargaɗi a kafar a jiya Alhamis. Sai dai ministan harkokin wajen Sudan ta kudu Barnaba Mariel Benjamin ya musanta cewa gwamnatin suna goyon bayan 'yan tawaye a Sudan, musamman mayakan da ake kira a turance Sudan People's Liberation Army da ke yakar gwamnatin Sudan a kudancin garin da ake kira Kordofan da kuma garuruwan da ke gefen tekun Nilu. Ya ce maimakon ma goyon baya, maimakon ma sabawa cewa suka yi suna goyon baya, inda ya faɗi haka a hirarsa da wani shirin gidan rediyon muryar Amurka.
Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aiwatarwa na yaƙi a ƙasar Yemen shekara ɗaya bayan fara jagorantar sojojin taron dangi da ke ruwan wuta kan 'yan tawayen Houthi na Iran, wato wanda Iran ke marawa baya. Kakakin sojojin Saudiya Brigadier General Ahmed Al-Asari shine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press haka, inda jiya Alhamis ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da taimakawa sojojin Yemen ɗin kawai ba ta ɓangaren dabarun yaƙin sama ta yadda su ma za su kafa tasu bataliyar mayakan sama na kashin kansu su ci gaba da fuskantar kalubalen kasa. Ya kara da cewa dama bukatar sojojin taron dangin shine kafa haɗaɗɗiyar gwamnati mai ƙarfin sojan ƙasa da jami'an tsaro don yaƙar ta'addanci da kuma kafa dokoki a duk faɗin ƙasar.
Biyo bayan zaɓukan fidda gwanayen da aka yi a wasu jihohin Amurka a makon nan don zaɓar wanda jam'iyyun za su yi wa takara na ƙasar ga neman shugabanci, ta bayyana cewa Hillary Clinton ta Democrat da kuma Donald Trump na Republican su ne a sahun gaba a jam'iyyunsu, waɗanda hakan ke nuna yiwuwar za a fuskanci juna a taron ƙalubale na yi wa jama'a bayanin dalilan neman shugabancin ƙasar a watan Nuwamba mai zuwa, duk kuwa da cewa Donald Trump ya nuna murnarsa amma kuma yana nuna fafutukar shawo kan 'yan jam'iyyar su ta Republican da ba sa buƙatar takararsa. Trump ya yi shelar cewa ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗo kan 'yan jam'iyyar mu waje guda, domin kuwa hakan yana da matuƙar muhimmanci wanda yake fatan za su zawo su zaɓe shi. Haka kuma Republican wanda yake kan gaba a takararta tana tare da waɗanda suka yi yanzu saura Ted Cruz da kuma gwamnan Ohio wato John Kasich.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda shalkwatar hukumar tsaron farin kaya ta musanta mutuwar wani dan majalisa da take tsare da shi. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da cigaban rahoton.
Da yake magana a taron manema labarai a hedkwatar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato SSS da kenan Abuja, kakakin hukumar Mr. Abdullahi Garba ya ce ba gaskiya bane ya madidin da ake ta yi cewar dan majalisar dokokin jami'an kitinan da take tsare da shi bisa laifin da ya jibanci barazana ga tsaron kasa Honorable Akami Afolabi ya mutu a hannunta. Kakakin hukumar ta SSS na Najeriya Mr. Abdullahi Garba ya ce,
yes, you have seen Mr. Afolabi, he is hale and hearty in spite of his gimmicks.
Kun dai ga Mr. Afolabi cikin koshin lafiya da nutsuwa, duko da yadda ya kana nade ya langume ya kuma lanje ne yake magana da ku ƴan jaridu. To shin ko ya zuwa shi ne za a gurfanar da shi wannan dan majalisa gaban kotu gudun kar a shiga haƙƙinsa na dan adam?
Investigations are still ongoing.
Jiya aka kawo shi nan, kai kuma kana maganar kai shi gaban kotu a halin yanzu. Bincike muke yi, har yanzu muna bincike. A gefe guda kuma majalisar dokokin jihar Ekiti ita ma ta rogo nan Abuja, inda ta maka hukumar tsaron ta SSS a gaban hukumar kare 'yancin bil'adama ta Najeriya. Samuel Omotosho shine jagoran 'yan majalisar.
On the 4th of March, they invaded the House of Assembly and after the confusion, we realized that four of our members are actually missing. 4 days after, they confirmed to us that one is dead.
Yace ran hudu ga watan Maris, jami'an hukumar SSS na Najeriya sun afkawa majalisar dokokin jihar Ekiti, daga bisani kuma wakilan majalisar guda hudu suka yi batan dabo. Kwanaki hudu da akwai hakan, SSS din suka ce Honorable Afolabi a kamina hannunsu, kuma har yanzu ba wanda aka bari ya gan shi. Lauyoyinsa ba su iya sun gan shi ba, ba mu san me ya faru da shi ba, kuma ba su gaya mana laifin da suke zarginsa da shi ba. Mun ma samu hukuncin wata babbar kotun tarayya na sake shi, amma hukumar ta SSS ta ƙi bin umarnin kotun. Sai dai kuma hukumar tsaron farin kayan ta SSS ta ce a tafi babu wani umarnin kotu da ta samu akan wannan magana. Ga kakakinta Mr. Abdullahi Garba, na gaya ma babu wani umarnin kotu da muka samu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Doka na zan ade mutane to Allah za ki duniya na ko mi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi za ya baka tausayi kuma ko mi ne ni ya baka tausayi wata rana shi za ya baka tsoro abin da yasa doka yace hakan nan saurata din na rufe ciki na. Gishiri ne maman kade dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za kai rinka yin tunani. Ko me za kai rinka yin tunani.
haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Gargajiya mun sako su ma koye su ba
mun san wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun fite su ma koye su ba mun san wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun sako su ma koye su ba
muna da rubutun ajami makon bayar wa alƙalmi
sai rubuto ba wani dalili da zige ta waje fa afar mu ba sawa mun so wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun fite su ba boye su ba
akwai furin dan gargajiya tulu mai kirai rijiya
muna sana'ar sakar igiya salo salon niki ba mu bar shi ba sawa mun so wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun fite su ba boye su ba
muna da ginin gargajiya kudan din zan ko tankiya
kuno shimci ai doriya tubali ba zan kwanta shi ba
ba zan manta shi ba saki na sako da su
sakalalo na do da su ile ta harbar mu ba mu bar shi ba sanwa mun so wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun fite su ba boye su ba na da banka dan gargajiya huji na kaba mi saki
akwai karauni ciki gangariya ta bar ma ban mance ta ba gashu ne mu sauya kala ba a bar mu
sawa mun so wakilcin shi ya Hausa mu bayyana al'adu dan gargajiya mun fite su ba boye su ba aure tayya ya sama lalubo
ya raba ma Hausa wa iko
to mun warkar din kanta mu Najeriya mai karin ci gaba
to madalla sai kuma jihar Niger Najeriya inda hukumomi suka kama daruruwan yan jamhuriyar Niger tare da Izakiyar su gida wakilin Mustafa Nasiru Batsari na dauke da ci gaban rahoton.
Hukumar ta immigration dai ta ce ta kama mutanen ne saboda dalilai na rashin takardun izinin zama Najeriya kuma tuni har ta Izakiyar su zuwa can kasar ta Niger. Controlling hukumar mai kula da jihar Niger Mr. David Adi ya ce tunda farko mutane 500 ne suka cafke amma bincike ya nuna sauran suna da takardu kamar yadda yayi karin bayani.
Tunda ke ba su da takardun zama idan wani abu ya faru kaga ba za iya a neme su ba bara sai da suke ba za su ya fice su koma kwaina kuma dokan mu tace at least mutum yana da takardan shiga kuma in yazo sai a bashi residence permit to wadannan mutane ba su da shi kuma Niger an san Niger dai akwai salama a Niger to kaga ba ma son tashin hankali shi yasa mun ce bare mu kama su mun tantance su wanda ba su da takardan zama shine zamu mai da su waje.
To sai dai shugaban kungiyar ƴan kasar ta Jamhuriyar Niger dake zauni a nan jihar Niger Alhaji Magaji Shaibu ya nuna takeici akan wannan kame da aka yi ma ƴan kasar tashi.
A gaskiya ina cikin bakin ciki dan nazo na same su wasu a rana waɗansu a inuwa da ishirwa da yunwa wanda yake ni bai min daɗi ba.
Amma an ce ba su da takardu ne?
Eh, akwai wanda ba su da takardu, akwai kuma masu takardu. Kuma takardun nan su suka gaya mana cewa mu zo mu rika karɓo kuɗin su muna kawowa ana musu takardu. Mun karɓo waɗansu masu takardun ma ga su an haɗa da su duk za a huce da su.
Yanzu me matsayin ku?
Matsayin mu sai dai hakuri. Mu miƙawa Allah al'amarin mu.
A halin da ake ciki dai, sakataren kungiyar ta ƴan Niger din da ke zaune a jihar Niger, Alhaji Umar Ahmad, ya ce suna fadakar da mutanansu mahimmancin yin takardun domin kaucewa shiga duk wata matsala.
Mun yi ɗaya ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Mun roƙi su yaran su zo su takardar, amma su je shi ne kan ba su je ba. To su waɗannan su muka zo a kansu a ba mu ainihin duk wanda yake da wannan takardar, to muna son a ba mu shi. Wanda bai yi ba tun da mun riga mun ga mishi doka ta hawa kan shi.
Yanzu su mutanen ku da ke can gida, wani bayani za ka yi musu ganin haka ta faru kar su zo su ƙara abuka?
Wanda zai taso daga can gida in ya taho ya je ainihin hukumar garin da zai ce ya je neman wannan takarda, ko kuma ya tsaya can bakin boda ya karɓo ECOWAS nashi.
A cikin manyan motocin dakon kaya ne dai naga ana loda mutanen da yammacin Alhamis din nan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3:16 na asuba. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakuwan mu Maryam Awaisu. A shirin namu na yau za ku ji ƙarshen hirar da muka yi da ita, inda na fara yi mata wannan tambayar. To taya kike gani za a iya kauce ma wannan matsalar ko kuma a magance ta ma baki daya?
Eh, to akwai magani zan ce, amma kuma zan ce babu. Abin da sai ce akwai, da gaske akwai maganin za a yi ma mutum aiki ne. Da a mutum zai canza irin kalan jininka yadda ba sake samun matsalan wannan ciwo ba, da gaske akwai shi. Amma yana iya kai a naira da sai zai iya kai hawa miliyan 50. Saboda haka ita kin gani, inda bai kai haka ba ni da kaina na cincin na je amin dan an fi so mutum ya yi da wuri. To amma yanzu a Najeriya mutane za su iya samun miliyan 50 a yi wannan. Saboda haka ne na ce to kaman ma babu ne maganin. Saboda haka kuma ciwon nan gaskiya yana yara da yawa, yana jan abnormal child mortality sosai. Saboda mutane masu yara masu ciwon da yawa suna rasuwa kafin su kai shekara 5 ma. Duk da dai lokacin mutum ya yi shi ne lokacin mutum ya yi. Wanda suka rayu kuma suna shan wahala sosai, kuma balle inda akwai talauci mutum sai ya dinga cin su nama da protein da su kwai da madara, ba kowa yake da shi ba, ana shan wahala sosai. Saboda haka abin da ya fi an ce rigakafi ya fi magani. Abin da ya fi shi ne mutane su duba irin kalan jininsu kafin su yi aure. In kalan su bai haɗu ba, cewa za su iya samun yaro mai wannan ciwon sai su haƙura. Don kuwa addini an ce ba laifi mutum ya yi irin wannan binciken na duba jini. Kawai a haƙura a bai shi ne babban shi kawai yadda za a kawar da wannan
kiyaye. Faɗawa cikin irin wannan matsala kenan. Wane kira za ki yi wa gwamnati a kan ta taimaka ma masu wannan matsalar, tunda dai an ce akwai magani amma kuma kusan sai mai hali ke da damar shi?
Abin da zan ce shi ne gaskiya gwamnati ya kamata ta yi ƙoƙari a yi wani abu a kan wannan matsala. Na farko a ta sanarwa, a ilmantar da mutane cewa rigakafi ya fi magani. Gara kar ku yi wannan abin da kuna kafin ku kawo yaran nan duniya, su ba da sanin su ba, suna shan wahalan nan kuma ba yanda za a yi. Na ɗaya kenan. Sai na biyu, shekaran da ya wuce matan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari ta yi alƙawari cewa za a buɗe asibitoci biyu, ɗaya a Kaduna ɗaya a Gombe. Ina ga ta ce wanda za su dinga wannan surgery din na shi worker da ke wannan za su dinga aikin. Saboda haka yes ina kira cewa ta tuna da alƙawarinta muna so mu ga asibiti nan saboda in aka yi a Najeriya muna fata cewa ba zai kai miliyan 50 din nan ba kuma gwamnati ta tallabi saboda ni nake faɗa in wanda yau suna ci abinci gobe ba su san za su ci ba talakawa duk abin da aka yi gwamnati in har ba zai taimaki talakawa ba ni ban ga amfanin shi ba saboda haka ya kamata in aka bude asibitocin nan ya zama da tallafi yanda amma fara da talakawan yanda su ma za su iya samun a musu wannan aiki su rabu da ciwon nan amma banda haka kuma wanda suna da ciwon already kafin har a bude asibitin nan tunda wannan babban aiki ne a dinga tallafa musu da magani da in kana da ciwon nan duk ranan da ka tashi kowane rana dole ne ka sha magani to kin ga marasa hali dole a taimake su irin maganin nan kuma ina so in jawo hankalin gwamnati tun shekaran da ya wuce akwai wani magani da shi zan ce dole ne ma masu ciwon nan sunan shi folic acid su kaman masu ciki su ma suna sha amma dai folic acid masu ciwon amosanin jini kaman dole zan ce ya zama to yana wuya sosai yanzu a Kaduna kwata-kwata babu wannan babban matsala saboda arahan shi to an ce wai ko abin da ake amfani da shi a maganin babu ko ya ne ne ban sani ba gaskiya to wannan matsala ne babba sosai saboda kin ga har da wanda ba su iya samu dan nama dan kwai shi yake taimakon su dan masu ciwon nan daman ba su da isasshen jini a koyaushe yanzu in babu maganin nan ka ce wa mutum ya ce alehu ko wannan ba kowa zai iya saya ba saboda haka ina so in jawo hankalinsu a da Allah ai taimaka su da yake gwamnati ne ne za su iya su gano bakin matsalan nan.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Awaisu da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada sauti, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gai da Maryam sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya na ji wani kalami da shugaban kasa yayi a yau na ji dadin wannan kalami. Ya cire kudi guri na guban guri naira biliyan 10. Dan ya ba wa waɗanda suka gama makaranta na gaba da secondary zuwa jami'o'i dan taimako dan su je su kafa sana'ansu su fara sana'a wannan abu ya burge ni masu tece ku ce akan cewa sai waɗanda suka gama wannan jami'o'i za a ba wa su talaka su kuma su da ba su yi jami'a ba me yasa ba za a ba su ba wannan ba kana ba idan muna da hakuri komai zai yi ni da kaina da nake maganar nan ban yi jami'a ba secondary level ne baki na amma saboda abin na ji dadin su akwai waɗanda suka gama jami'o'in yau ba shekara ɗaya ba ba biyu ba suna da kwali a aje ba amfani ya kamata shugaba Muhammadu Buhari wannan kudi da kawari lungu-lungu da sako-sako a bi kowa da kowa ba dan talaka ba dan mai kudi kowa ya samu dan Allah wannan mataki shawara ce ga zuwan ƙasa ka dauki wannan mataki in ba haka ba yaran su za su zama su zauna shugabanni da yake ba na kirki ba. Una na Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awolu Babaiye da shekarar kuma Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah ku miƙa sakona ga gwamnonin Najeriya. Domin suna nema su kai da demokradiyya inda ma mu talakawa da mu yi na shahararta ta saboda kin zaɓen local government da suke yi. Tun ban local government ba za a yi zaɓen local government ba. Kuma mu talakawa ga gwamnonin da muka zaɓa sun mana nisa wadantana san tushenmu. Ciyaman ɗin da za a local government shine kusa da mu shi za mu miƙa saƙonmu saƙonmu zuwa gurinsa da zai kai gwamna don Allah gwamnonin Najeriya ko hanyar ta yin zaɓen ƙananan hukumomi domin mu talakawa mu san halin da muke ciki.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Abubakar Malam Mahmudu Dambi mazaune ga yan Wari jihar Delta. Ina tura saƙona daga Na'ila jihar Kano. Ra'ayina dangantar da wannan matsayi da 'yan adawan Nijar suka ɗauka gaskiya ina ga wannan matsayi nasu da dace ba. Wannan matsayi nasu akwai son kai a ciki. Domin wannan in sun duba wannan da suka yi ƙasa suka yi ma. Kuma wannan fa muna so ne a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasar Nijar. Domin shi zaɓe da shugabanci Allah ne yake bayar da shi. Idan Allah ya bayar da shi ga wanda ya ba shi, to dan Allah sai ka yi haƙuri, ka yi mashi addu'a, kai ma lokacin da Allah ya kana ka lokaci, kai ma sai ka samu. To dai wannan abinda muke gani saɓanin abinda ‘yan adawa nan suka zata ba su saka mahar amma Ahmadu shi ne zai zo na biyu ba, sai suka ga shi ne ya zo na biyu, shi zai je wannan zagaye na biyu. To shi yasa suke yi ta mai wannan za su yi ba za su yi ba, suna nuna ba sa son dai ma a ga menene matsayin abin da zai samu a zagaye na biyu. To shi ne kawai yasa suke wannan zagaye. Uku talakawan Nijar, gaskiya abin da yake gabanmu shi ne kwanci hankalin ƙasar Nijar. Don haka in sun ga za su iya su ba da umarni ga mabiyansu cewa kowa ya je ya fita wannan zaɓe domin ƙasa ta samu ci gaba, a samu zaman lafiya a cikin ƙasar Nijar.
To madalla, kafin mu ƙarƙare baki ɗaya ga taƙaitattun labarai.
Kasar Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka, biyo bayan kiran da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi cewa Morocco ce ta mamaye yankin. Jawabin da bai mata daɗi ba, ta ce kuma ya nuna son kai. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ba sojojin kwanaki uku ne da su kwashe komatsansu su bar garin. Sun kuma ce wannan maganar ba magana ce da za su janye ba. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce mataki na korar waɗannan sojoji zai iya kawo cikas. Ya kuma ce hakan ya sabawa ka'ida tsakanin ƙasar Morocco da Majalisar Ɗinkin Duniya wanda suka kulla a shekarar 1975 bayan da ita Morocco ta mamaye wannan yanki na yammacin Sahara, wanda har hakan ta ja yaƙi tsakanin ‘yan tawaye da su ƙasar a ƙoƙarin sake ƙwace yankin. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun yarda da cewa za a kawo tsarin ‘yan gudun hijirar Siriya da wasu ƙasashe zuwa Turkiya a matsayin wani mataki da na bangishiri ba kamandar kasuwanci da siyasar gwamnatin Ankara. Tuni dai wasu ƙasashe na Turai suka kawo kokwanto game da wannan al'amari, inda har wasu ƙungiyoyin kare ‘yancin bil'adama suka nuna ƙin amincewa da wannan mataki da kuma yin gargaɗi, wanda har Amnesty International ta kira ga tarayyar Turai da kar da su yarda su kasuwantar da 'yan gudun hijirar ba tare da an gama taron Turkiya ba. Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da maida ɗaliban kudancin Sudan fiye da 300,000 da ke kasar, bisa dalilin da suka ce kasar Sudan ta kudu na goyon bayan tawaye da ke yakar gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Babban mataimaki na Omar al-Bashir ɗin Ibrahim Mahmud Hamid shi ne ya bayyana wa manema labarai haka a jiya Alhamis, inda ministan Sudan ta kudu Barnaba Mariel Benjamin ya musanta wannan zargi na gwamnatin Sudan. Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aikawa da sojojin ƙasar Yemen na maganar yadda ake yaƙi da 'yan shi'ar Houthi wanda suke da goyon bayan Iran, wanda ake kai musu hare-hare ta sama. Kakakin Saudiya Brigadier General Ahmed Al-Asari shi ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Biyo bayan zaɓukan fidda gwanaye da ake tsakanin 'yan jam'iyyun Republican da ta Democrat a Amurka, shugaban ƙasar Amurka da ake neman shugabanci a game da kujerar Hillary Clinton da Donald Trump su ne a sahun gaba, wanda kuma hakan na iya yiwuwar sai sun tara a taron tattaunawa.
To gaishe ka masu saurare, nan kuma kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ce Usman ɗin da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.